Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25-31-60. A jamhuriyar Niger kuma za iya ji mu ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ali Mustafa Sakkwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. Bayan kun ji labaran duniya za ku ji rahoto akan kokari da gwamnatin Borno ke yi wajen biya wa ɗalibai kudin ɗaukan jarrabawa.
Ba biya musu ba yara, so sai wayanda za su iya su biya full din shine very few suka biya.
To sai kuma hira da muka yi da jakadan zaman lafiya a zaben Ghana kan kararraki da ake kaiwa a kotu akan matakan da hukumar zaben kasar ke dauka.
Ko sauran rana dai a jefa kuri'a idan wani bai fahimci wani zance ba ne shi na da inci ya je kotu.
To ko bayan wannan muna da sharhin jaridun kasar Niger da kuma sakonni da kuka aika mana amma sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a barkanku da wannan lokaci. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na Najeriya wato na duniya kai zance suna zargin sojojin Najeriya har ma da 'yan sanda cewa suna kuntata mutane da suke samun kuɓuta daga mayakan Boko Haram ciki har da matan da suke yawa fyaɗe. A cikin wata kasida mai shafuna 12 da ta gabatar jiya, kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ba da misalai da dama da suka haɗa da na wasu mata 43 wanda aka ajiye a wasu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira guda 7 da ke Maiduguri headquarter jihar Borno, inda kuma daga nan ne ma kungiyar Boko Haram ta samu asali a shekarar 2009. Hudu daga cikin wannan matan sun ce manyan jami'an da ke kula da sojojin ko kuma sansanonin sun bugar da su da ababen sha na maye sannan suka yi musu fyaɗen, yayin da mata 37 kuma suka ce an zambace su an kwana da su bayan da aka yi musu alkawari na bogi na cewa za a agaza musu da wasu kaya ko kuma ma za a aure su. Rahoton ya ce da yawa daga cikin matan dai an watsar da su bayan da suka ɗauke ciki, ya zo yanzu hukumomin gwamnatin Najeriya ba su maido da wani martani kan zargin ba.
Shugaban hukumar gudanar da al'amuran musulunci na ƙasar Mali ya ce sun cimma yarjejeniyar sulhu da ƙungiyar 'yan tawayen Ansaruddin, kuma har ƙungiyar ta yi na'am da wannan shiri. A hirar shi da aka yi da shi ne Mahmud Diko ya gaya wa sashin Faransanci na gidan rediyon nan da muryar Amurka cewa lalle ne ya nemi sulhu da ƙungiyar ta Ansaruddin, kuma madugunta da Iyad Agali ya amsa wannan sulhun da aka yi. Sai dai kuma a amsar da ya bada, Igali ya ce ba za su yi aiki da waɗanda ba su yarda da shari'a ba, abinda ya sa ake zaton ko wani sharaɗi ne yake gittawa. Ita ƙungiyar Ansaruddin tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin Islama guda uku wanda suka kama yankin arewacin Mali a shekarar 2012. Daga baya ne sojan Faransa suka fitar da su daga yankin, amma tun lokacin mayakan kungiyar ke ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na kasar Mali.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Ma'aikatan shari'a na Amurka sun ce suna ta aiki da kokari da hukumar wato bincike na manyan laifuka ta FBI wajen gano abin da ya faru dangane da sakonnin email din da ake jin watakila ya takarar shugaban kasa a zaben bana na Amurka Hillary Clinton tana da alaka da su. A jini babban jami'in ma'aikatar shari'a din Peter Kajik ya aika wata doguwar wasiƙa zuwa ga bayan da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Democrats wanda suka fusata da jin cewa an sake buɗe wannan binciken gashi ana dab da gudanar da zaben shugaban kasar a ranar Talata mai zuwa. A ranar Juma'a da ta gabata, shugaban FBI din James Comey ya sanar da majalisar dokokin Amurka cewa suna duba wasu sababbin sakonnin email da ke da alaka da ita Hillary din da aka gano, yayin da ake bincike a kan wani tsohon dan majalisar dokokin Amurka Washi Anthony Weiner, wanda kuma tsohon mamujin kuma abadin ne wata mai wa Hillary Clinton hidimomi kuma aminiyarta. Tuni dai abokin adawa Hillary din a wannan zaɓe ɗin Donald Trump na jam'iyyar Republican ya soma amfani da wannan damar da ya samu wajen ƙara caccakarta da kuma jinjina shi shugaban FBI ɗin kan wannan sabon matakin da ya ɗauka na sake buɗe binciken.
Wata hukumar bincike ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kafa don ta binciki zargin taka haƙoƙin bil'adama da aka ce ana yi a ƙasar Eritrea ta ce tana son a kafa wani kwamiti na musamman ko kotu da za su saurari zarge-zargen da ake yi wa shugabannin Eritrea ɗin. waɗanda aka ce sun fi shekaru 20 suna taka haƙoƙin mutanensu yadda suka ga dama. A cikin rahoto da hukuma mai wakilai guda uku ta bayar, kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan Sheila Kitterot ta gabatar, an nuna cewa akwai abubuwa da ake zargin su shugabannin na Eritrea wanda suke aikatawa sun hada da salwantar da mutane, da ganawa wasu azaba da kuma kashe-kashe na gilla na ganganci a hannun hukuma. Hukumar binciken ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tara bayanai na shaida daga wajen 'yan ƙasar na Eritrea da suka kai 833 a ƙasashe 13, ta kuma karɓi rubutattun bayanai kamar 160.
Ta wani gefen kuma ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta duniya ta CPJ ta ce kashe 95 cikin 100 na 'yan jaridun da aka kashe a ƙasashen duniya daban-daban a cikin shekaru 10 da suka gabata da an kashe su ne a cikin ƙasashensu na asali, to amma kuma sau da yawa ba akan hukunta su masu kisan nasu ba. Abinda ƙungiyar ta ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka daɗe suna zama babban ƙalubale a wurin manema labaran. Elizabeth Wichel, marubuci wato rahoton musamman kan wannan lamarin, ta ce ƙasar Sudan ta Kudu tana daga cikin ƙasashen da ke tsawon gaba wajen hallaka 'yan jaridu a cikin wannan shekarar da muke ciki ta 2016, inda ta ce ba wai sojojin gwamnati kaɗai ne ke yawan kai hari a kan manema labaran ba, har ma da ƙungiyoyin 'yan banga suna auna 'yan jaridun. To sai dai ƙasar da ita ce tsawon gaba fiye da kowace ƙasa a duniya wajen cin mutuncin 'yan jaridu ita ce Somalia, a cewar wannan rahoto, inda galibi ta hannun kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab ta kasar manema labaran suka fi yawan asarar rayukansu. Kasashen Iraq da Siriya su ne suka zo ta biyu da ta uku a wannan matsalar ta gallazawa 'yan jarida a duniya.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotanni, kuma za mu fara ne da wanda wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda Biyu ya aiko mana a kan batun biyan kudaden daukan jarrabawa na dalibai a jihar.
Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta ci gaba da biyan kudaden jarrabawa na dalibai da suka kammala karatun karshe da aka dakatar kuma sun tsawon shekaru biyu sakamakon rufe makarantun da aka yi a jihar, inda ya rufe dukkanin makarantun sakandare da ke fadin jihar Borno ne har na tsawon shekaru biyu tun lokacin da aka yi awon gaba da wasu 'yan mata dalibai na nagarin Chibok wanda har yanzu ake ta cece kuce a kai. Gwamnatin jihar ta dai ba da sanarwar ci gaba da biyan waɗannan kudade ne da ta dakatar tun shekaru biyu da suka gabata, lokacin da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kuma da Musa Inokubo ya zarci wasu makarantun da aka sake buɗe a cikin garin Maiduguri da koya masu wani alƙawari da kuma sharaɗin cewa za a yi masu wani jarabawan gwaji, kuma sai wanda ya ci wannan jarabawa ne sannan za a ba shi damar rubuta jarabawan ƙarshen kafin kuma gwamnatin jihar ta biya masa irin wannan kuɗi.
Shi gwamnan jihar Borno ya riga ya ba mu umarni a wannan ma'aikata na cewa za a ci gaba da biyan kuɗin jarabawa na ɗalibai na Neko da WAEC, amma ya ba mu umarnin cewa mu tantance musamman waɗannan ɗalibai wanda zama a waje na shekara biyu da aka rufe makarantun nan ya shafe su, wanda suke da bukatar a ba su lokaci, to waɗanda a shirye suke wanda kuma ɗan lokaci da muke da shi za su yi su rubuta jarabawan nan su ci mu ba su dama, gwamnati ta ci gaba da biyan kamar shekarun baya domin a sake shirye su sake shiryawa bari su rubuta jarabawan nan su samu sakamako na gari.
To koya waɗannan ɗalibai suka ji game da wannan sanarwar ne?
Sunana Abdulaziz Muhammad. Ina ganin Allah da maganan gaskiya ne, kuma muna fatan Allah ya taimaka mana kuma ya ba gwamnan ikon biya mana kuɗin da ya faɗa. Allah ya taimaka mana kuma mu ci wannan idan din da za'a yi mana.
Mun shekarun ku nawa ba ku zuwa makaranta?
Shekara biyu ne muka yi ba ma zuwa makaranta.
Sunana Muhammad Ibashir.
Kana aji nawa?
Ina SS3.
Ga sha alƙawari za a biya muku kuɗin jarabawan ƙarshe.
To muna murna ko muna farin ciki da sha Allah mun san gwamnan mu zai iya biya mana idan har muka ci wa, kuma muna da yakinin cewa insha Allah za mu ci, da mu malaman mu sun ba mu karatu mai inganci.
Sai dai duk da irin wannan hubasa da gwamnatin jihar Borno ke yi da tallafawa karatun ɗaliban, wasu daga cikin malaman kuma kokawa ke yi na rashin samun albashinsu, yayin da wasu suka ce har sun kwashe fiye da watanni huɗu sakamakon tantance ma'aikata da gwamnatin jihar Borno ke yi a halin yanzu, kama yadda wata malaman ke kokawa.
To matsalolin namu dai na farko dai yawanci sauranmu ba mu yi ba metric yetrik ba dan nima ina daya daga cikin wanda ba isbaci ban yetrik ba amma dai muna lallabawa mu zo makarantar din mu tafi.
Aliza Abaji da ita ce shugaban makarantar jikan gadawa na Mafoni ko kuma da take bayyana jin dadin ta game da wannan alƙawari da gwamnatin jihar ta dauka.
Muna murna sosai don last time ba su ba yara ba biya musu ba yara so sai wayanda za su iya su biya in full din shine very few suka biya so we are very happy gaskiya an ba wa dan talaka an share mishi hawaye.
Hajja Falmata Alhaji Bukar da ita ce shugaban makarantar matan nan na Yarwa da kuma yanzu haka take da wasu makarantu guda 6 a cikin makarantar zata ka kuma abinda take cewa game da dawowar daliban dan ci gaba da karatun su.
Ya alhamdulillah yara sun fara zuwa randa muka bude ma na tashi da yara fiye da 100 a makarantar nan kuma gradually kafin ma week din ya running out sun kai 200 plus to muna samu cin gaba a cikin karban daliban. Yanzu hakan nan da nake magana ma ni yara na ta makarantar Yarwa ma sun fi 600 wanda suna cikin makarantar nan.
Yanzu haka dai harkokin karatu ya kan kama a cikin garin Maiduguri wanda kuma gwamnatin jihar Borno ta ja hankulan daliban da su mai da hankali game da irin abin da kakai ya komo a zakakanin su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda yanzu kuma ga wannan waƙar a shakata da ita.
Abaka ya fibida Allah ya baka ya fibida Allah ya naba wanda ya so Allah ya naba masu kirki ya nada kirki baba na doriyo ya mai da komi ya ba komi ba e ba komi alaji e ba komi amadu dori e ba komi e ba
madalla a gaida Usman Kunshitanko. A yayin da wasu ƴan Ghana suke ganin kararrakin da wasu ƴan takara da hukumar zaɓe ta takatar da su shiga takara suke kaiwa a gaban kotu zai iya kawo wa tsari da lokacin aikin hukumar zaɓen da ta shirya wa kanta tsaiko. Yanzu kuma ita hukumar zaɓen don kanta tana ƙoƙarin shigar da wata ƙara ga kotun ƙoli na ƙasar akan ƙalubalantar ɗan takara na jam'iyyar adawa ta PPP. Dr. Fakwasi Indum akan nasara da yi akan hukumar zaɓen inda kotu ta umarci hukumar zaɓe ta bashi daman tsayawa na takara. Akan haka ne na tuntuɓi jakadar zaman lafiya a zaɓen watan Disamba na wannan shekara a Ghana, Irbad Ibrahim, ko yalla wannan waɗannan ƙararraki za su iya kawo ma ainihin lokaci na zaɓen wannan shekara matsaloli.
wancan sati mun zauna da alkalai na babban kotu ne ke na kasance jakadan zaman lafiya na wannan zabe. An bani dama yi magana wannan wuri. So ababen da suka gudana zan ka tattara wayannan ababen da muka majiyanmu suka bamu. Abinda manyan alkalai ke faɗi shine kowane rashin jituwa ko rashin fahimtar juna da samu daga yau har kwana na bakwai na watan Disamba da tantance wannan magana a yi hukunci da sauri. Domin ka duba constitution na ƙasar Ghana an tun zabe wannan rana kamar da jefa ƙuri'a. So shi sake shi zai yi wuya. Kaga an gaggauta kesin da ke nan tsakanin electoral commission da wannan babban party na uku wanda ake kira Progressive People's Party PPP wanda ita fatin ta samu nasara. Saboda shi da gaggauta ran kai da dai.
To gashi kuma abin nan commission zaben ta ce ita nasaran da PPP ta yin ita bai mata ba, shi yasa za ta je kotun koli na kasar wato Supreme Court kenan. To baka gani ita da kanta kaman tana bata lokaci ko kuma tana janyo abin da zai iya kawo mata cikas wurin cika lokacinta?
Wannan ita wanda take maga kujera na electoral commission zaben farkon ta ke ga. Saboda shi dole ne an samu dan cikas kadan yau da kullun dai. Wasu na nan wai ta yi murabus da sauransu duka wannan bai taso ba. Da sauran lokaci. Ai ka san da yake wannan kasa ne na demokratiya, kasa ne na doka. Ko sauran rana dai a jefa ƙuri'a idan wani bai fahimci wani zance ba mai shina da inci ya je kotu. Kwasan kotu kuma hawa-hawa in high court hukuncin bai ma ba kai ka je court of appeal wannan kuma bai ma ba saboda wata sensitive political issue ne sai ka je kotun koli.
To bari mu duba, na san ba wani abu bane, amma ka duba abin nan jam'iyyun da aka dakatar da su cikin wurin 13 yanzu ne ake kan na biyu wanda yau din nan Hassan Ayarga za a zauna kan nashi, sauran wurin 11 kenan. To baka ganin 11 nan da ɗaya da ɗaya kowa yana zuwa za a iya samu yadda ake so?
Zan iya samu, kasan gana hukuncin soja ba, dokoki na aiki sosai. Saboda shi wannan kesin da kake faɗi duka amma 11 suka saura da sauransu ai kotun koli aikinta ne yanke hukunci kan wannan zattutuka. Kuma ga lokaci alkalan Ghana sun aje kowane zance da ya kamata a duba ai hukunci kai abinda yake ake bashi priority shine na abinda ya danganci election. Wayan ga mutane suna ya tattara cases da yawa su iya su yanke hukunci. Balle 11 Malam Yakubu yau gobe GB an gama komi gabanin watan Disamba.
To wani abin kuma yana ƙara bari fargaba na zuwa ƙasar ana ganin wato kowa ya ɗamara na shiga wannan zaɓe. A matsayinka na masani akan harkan tsaro kana ganin wannan abin zai iya yin wani mummunan tasiri akan tsaron ƙasar nan irin fargaban nan da mutane ke da shi?
Fargaban da wasu ke gani kamar ana fargaba na da rudani ne na zattutukan da mutane ke yi daga tashoshi na radio da sauransu mun ke underground. Malam Yakubu babu fargaba sam zaben da za a yi ga karo na 7 kenan tunda muka zama multi-party democracy. Yanzu mutan gane an falka an dawo da rakiyan cewa za a yi tashin hankali saboda baban wani ya je majalisar dokoki ko rafanin wani ya zama shugaban ƙasa. Mutane an wayar da su ne da kungiyoyi da yawa muna aiki. So shin kuna cin ƙasar Amurka zan ce mutan ganin da ke wurin duka kar su samu fargaba wanda kuma suke da yarjejeniya suna da ayyuka nan da kuma kar su samu fargaba. Kuma Allah ya yarda nan bayan kwana 30 da wani canji da jiya jefa ƙuri'a lamin lafiya wanda ya samu nasara imma ya jaddada wa'adiya ko kuwa kawo wani mutumi daban. Saboda shi babu wani fargaba kuma wannan kesis na ake samu ai gwamma ya je a samu hukunci daga kotu da a fito kan titi ana jima juna ciwo babu fargaba ko minti daya ma. Bayan wannan wanda ya samu nasara duka ya lashe zabe na dauki ragamin mulki a sa hannun shi kuma gane mun yi wannan duba hayaniya da kuran da ya tashi lokacin 2008 aka 2012 mutan gane mun fahimci siyasa so shi babu fargaba san ran kai da ni
Ghana we now have freedom Ghana land of freedom toils of the brave and the sweat of their labors toils of the brave which have brought freedom
to madalla irbad ibrahim kedan jakadan zaman lafiya a kasar Ghana a zabin da za a yi wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryan Amerika a nan birnin Washington yanzu karfe 3 kenan da minti 21 na dare a nan birnin Washington yanzu kuma ga sharhin jaridun Niger
Don fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa cece kuce akan yanayi ko sharadin tusa kiyar Sadika Dafi zuwa kasarsa ta asali ya saki kabrewa bayan da wani dan jarida dan asalin kasar Libya Kamel Merash ya tabbatarwa shafin internet na wata kafar kasa da kasa cewa tabbas miliyan 200 na dalar Amurka aka ba hukumomin Niger domin tusa kiyar daya daga cikin ƴaƴan na shugaba Kadafi zuwa kasar Libya a shekarar 2014 inji jarida wacce ta buga wata wasikar da kakakin gwamnatin ta Niger ya aike wa shugabannin kafar da ta sake bankado da wannan batu domin karyatar da wannan labari ita kuwa jaridar La Griffe cewa take majalisar dokokin kasar Niger ta kada ƙuri'ar amincewa kudirin dokar yaki da masu halitta kudaden haram da waɗanda ke daukar dawainiyar ayyukan ta'addanci jaridar ta ce bisa la'akari da yadda aka gano cewa ƴan ta'adda kan samun galibin kudaden da suke amfani da su ne daga masu halitta kudaden haram ƴan majalisar dokokin kasar ta Niger ba su yi wani dogon turanci ba wajen amincewa kudirin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar La Griffe ta ce soma aiki da wannan sabuwar doka wani abu ne da zai ba kasar Niger damar cike sharuɗan da dokokin kasa da kasa suka tsara a fannin yaki da masu halitta kudaden haram kamar yadda a can baya wani binciken hukumar yaki da wannan mummunar ɗabi'a a Afirka ta yamma jiya ba ya gano babbar barazanar da halitta kudaden haram ke yi wa harkokin hada-hadar kudaden kasa da kasa Jaridar Le Republicain cewa take wai yaushe kasar Niger za ta fara amfani da arzikin haske da zafin ranar da Allah ya hore mata. Dubi kaga yadda kasar Senegal ta gina wa kanta tashar samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana akan euro miliyan 25 kawai. Akalla mutane 160,000 ne za su samu wutar lantarki ta hanyar wannan tasha mai karfin megawatt 20. Jaridar ta ce Niger ta kafa ofishin amfani da hasken rana. Ga wani sashen bada horo a jami'ar Yamai amma kuma aka waye gari gwamnatin ta gina tashar samar da makamashi irin ta gargajiya ma'ana ta hanyar injin a maimakon abin da duniya ke yayi jaridar Le Vanaman ta zo da labarin kisan da wasu suka yi wa wani dan kasuwa a garin Damagaram jaridar ta ce abin ya faru ne lokacin da wannan dan kasuwa ya dawo daga sallar magariba yana kokarin bude shagon sa wasu mutane biyu suka zo suka bukaci su kebance da shi kamar za su yi wata shawara kenan ko da suka kewaya bayan shagon daya daga cikin su ya daba masa wuka a ciki kafin ka kifta ido sun arce sai gawarsa aka iske yashe to amma jaridar Televanaman ta ce kwanaki uku kawai bayan kaddamar da bincike ƴan sanda sun gano waɗanda suka aikata wannan aiki wai ashe laifin wannan marigayi shine dan me ya auri matar da daya daga cikin su ya saka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma to yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika muna
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka sunana Sani Balak dake guro Hausa a jihar Yobe Nigeria ina kira da shugaban kasar Nigeria General Muhammadu Buhari ya kamata a wuce talakawan Najeriya ga talauci ga kuncin rayuwa ga tsadar rayuwa da ake a kasar nan ga komai ya riga ya tsada yanzu ta kai ta kawo talakawa banda shan wahala yunwa tana kashe su ba dan ai wannan shekarar da Allah ya kawo da damuna mai albarka ba da duk yunwa ce za ta kashe talakawan Najeriya dan Allah dan Annabi Buhari ka wuce talakawan Najeriya dan talakawa su ne damuwar ka kuma su ne suka tsaya tsayin daka suka zabe ka sunana Sani Balak dake guro Hausa a jihar Yobe Nigeria
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America mai magana sunana Salisu Falalu
daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya ta ce sarkin musulmi murnar cika shekara 10 bisa karagar daular Usmaniya. Allah ya taya shi riko zan yana taya al'ummar musulman Najeriya da na jihar Sokoto da mai da cika shekara 10 sarkin musulmi. Allah ya taya shi riko da sanin da mai magana sunana Salisu Falal daga Hilili ya Sokoto a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzairin My Heart ba wani jami'a ta jihar Kaduna na Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta san me take yi saboda kullakan Najeriya shi ne ya sha wahala ya zaɓi wannan gwamnati. Sai an waye gari kullakan Najeriya shi wahala yake sha. Kullakan Najeriya ya sha wahala gurin zaɓi, ya sha wahala gurin tura ma shugaban Najeriya kayaki din siyasa. Sai ba wa abin da aka waye gari kullakan Najeriya sai wahala. Ya kamata shugaban Najeriya ya san matakin da zai yi don ya tallafa ma talakawan Najeriya. Saboda talakawan Najeriya shi ne fa gwamnati. Wannan shi ne ra'ayina daga Uzairin My Heart ba wani samina ga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu ne gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da wani mafarki da na ji jam'iyyar adawa ta PDP tana yi na dawowa mulki 2019. To su sani ɗan Najeriya an riga an yi walƙiya ya gan su kuma duk ɗan ƙasa mai kishi. To ba na zato zai ƙara zaɓar jam'iyyar PDP sakamakon irin abubuwan da ta haifar masa. Na farko dai sai da ɗan Najeriya ya zama abin ƙyama a ƙasashen duniya sakamakon rashin gaskiya da ake zarginsa da shi na rashin shugabanci na gari a ƙasarsa. Sannan gwamnatin PDP ta kasa kare rayukan 'yan Najeriya da dukiyarsu. Sannan cin hanci da rashawa ya zama wani abin ado a gurin masu mulki. To saboda haka jam'iyyar PDP shekara 16 da ta yi tana mulki ta lalata tattalin arzikin ƙasar nan. To ba na zato ɗan ƙasa mai kishi zai ƙara sha'awar ta dawo kan mulkin Najeriya. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa.
To yanzu kan ga labarai a takaice.
To kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin sojojin Najeriya da 'yan sanda da cewa suna ƙuntata mutanen da ke kubutuwa daga hannun mayakan Boko Haram ciki har da matan da suke wafaɗe, yayin da su wanda suka gudo ɗin ke zaton cewa 'yan sun shiga hannun ma'aikatan tsaro sun daɗa tsira. A cikin wata ƙasida mai shafuna 12 da ta gabatar jiya, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ba da misalin abin da ya samu wasu mata su 43 da aka ajiye su a wasu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira nan guda 7 da ke Maiduguri da kwata jihar Borno, inda kuma daga nan ne ma kungiyar Boko Haram ɗin ta samu asali. Huɗu daga cikin matan sun ce manyan jami'an da ke kula da sansanonin sun bugar da su da ababen sha masu samaye, sannan suka yi musu fyaɗen, yayin da 37 daga cikin matan kuma suka ce an zambace su an kwana da su bayan da aka yi musu alƙawarin da ba na gaskiya ba na cewa za a agaza musu da wasu kaya ko kuma ma za a aure su. Shugaban hukumar gudanar da al'amuran Islama na ƙasar Mali ya ce sun samu nasarar cimma yarjejeniyar sulhu da ƙungiyar 'yan tawayen Ansarar Dini har mata yana da wannan shiri ɗin. A hirar shi da nan gidan rediyon muryar Amurka da sashen Faransanci, Mahmud Diko yake cewa ya aika takardar neman sulhun da ƙungiyar Ansarar Dini kuma shugabanta Iyad Algali ya maido mushi da amsa cewa na'am sun karɓa. Sai dai kuma amsar da ya bada Gali ya kara da cewa ba fa za su yi aiki da wanda bai yarda da shari'a ba, abinda ya sa ake zaton wannan wani sharadi ne yake so ya gita.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai mun dawo muku da shirin karfe 4 na la'asari ya ke nan agogon Najeriya karfe 3, wato agogon Ghana karfe 3, inda za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a ɗan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustapha Sokoto da mai ba mu umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safe Mr. Charles Baba ya kuma makirini, daga nan Washington DC nake muku sallama a huta lafiya.